الحمد لله الذي أنزل خير كتبه بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آل بيته المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين. وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan majalisi na fassara Al-Qur'ani mai girma, wannan masallaci mai albarka, masallacin Ilimi Trust Islamic Center a nan garin Maiduguri, jihar Borno. Yau muna yammacin 17 ga watan Ramadan shekara ta 1400 daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya yi daidai da 17 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana tawfiki da taimako, ya karba mana kyawun ayyukanmu, fara-faranmu Allah ya gafarta mana, Allah ya gafarta wa malumanmu da iyayenmu. Kafin akwai tambayoyi, kafin mu shiga amsa tambayoyi, muna gabatar da ta'ziyarmu ga ɗan'uwa malam Bana Ibrahim, wanda an fi san shi da Bana Zammara. Yau ma ya musu Allah ya masa cikawa, an masa janaza da safe, Allah ya gafarta masa, Allah ya sa ya huta. Sauran matattunmu duk Allah ya gafarta musu, idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani. Jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 90, ko kuma insha Allah za mu ci gaba daga aya ta 91. Kafin nan za mu amsa wasu daga cikin tambayoyi da aka yi. Wannan yana cewa ya halatta mutum idan ya yi mafarki bayan ya yi sahur ya yi wanka, to ya zai to tun ba zai wanka ba? Mai azumi idan ya yi mafarki an yi masa rungumi, a cikin dare ne ya yi mafarki bai yi wanka ba sai gari ya waye, wannan ba zai taɓa azuminsa ba. In kuma bayan suhur ya yi mafarki sai ya yi wankansa ya ci gaba da azuminsa da sauran ibadunsa, don bai yi wanka ba ta taya zai sallah mai janaba a jikinsa. Malam shin mutum shi ne mutum mai siyar da kayan abinci, ya halatta ya siyar ma musulmi mara azumi abinci ya ci? Wannan ya danganta in kayan abinci ne kake sa sayarwa, su shinkafa da sauransu zai sai ya dafa a gidansa, baka san shi zai dafa ba, ta yi sun dare zai dafa ya ci, wannan ba matsala ka sayar masa. Amma abinci da fafe da rana ka sayar masa, ka san kuma yanzu zai ci, da halatta ka sayar masa. An fahimta? Ko ba da fafe ma, duk abin da yake in ka sayar masa da rana zai ci, ka sani ko ba ya da uzuri ba, Allah gare shi, ba rashin lafiya ne gare shi, haka kawai saboda kuma zai yi azumi, ka san kuma in ka sayar masa abin da zai yi ke, in ka sayar masa ka yi da'awun ala al-ibni wa al-walid, bai halatta ba. Amma haka kawai abinci ne za ka sayar masa zai ci, ta yi zai dafa da safe ne ci, ta yi zai dafa da dare ne, wannan bai shafe ka ba, wannan ba matsala. Wannan kuma yake cewa idan mutum yayi kuskure a sallah nafila shin ana yin kabili da ba'di a sallar nafila ma asalin shari'a ta shar'anta sujudul qabli da ba'di saboda gyara sallah saboda gyara sallah kana cikin sallah ka samu matsala ka bar wani abu ka ƙara wani abu rangwame ne na shari'a ba ce ma sallar ka ta baki gaba ɗaya ba sai ka gyara kuma abin da za a gyara shi ne sunna farami in ka bari dole sai ka kawo ba zai yiwu a yi sujada ba don an bar farami ba zai yiwu ba farami ya fi ƙarfin a ce za a gyara shi da sujada sannan mustahabi bai kai a ce sai an yi sujada saboda shi ba akwai farami akwai sunna akwai mustahabi sau na ka idan an bar suna mu'akkada ko suna fakima guda biyu da sauransu an fahimta saboda haka wurin kusan dukkan na malamai kamar yadda ake yin sujida ta kabili ma na kafin sallama in kai ta hira kafin kai sallama kai sujida guda biyu sannan ka zo kai sallama ba ji kuma bayan ka sallama kuma za ka yi sujida to an sai ka dago daga rukuu tukuna ka kana ba kuma a kanka wurin da ake karantawa sarrafi ka karanta a bayyane ba ta tuna ba sai ka dago daga rukuu wannan ba sai a kayi sujada ba sannan idan mutum ya kara raka'a a nafilan kamar kana raka'a ta alfajir raka biyu ake yi da kayi raka'a ka dago daga sujada ta biyu a raka'a ta biyu sai ka tashi ka tsaya an fahimta idan ka tuna kafin ka yi ruku'i sai ka zauna ka yi tahiyya ka yi sallama ka yi ba da salam idan baka tuna ba sai ka dago daga ruku'i to ka kawo raka'a ta uku nan ka kawo raka'a ta hudu sai ka yi ba da salam kaga ana akwai bambanci tsakanin farilla kuma sallah ba raka'a biyu ce da ka kawo raka'a ta biyu bai kun ka zauna sai kai sai ka tashi ka tsaya sai ka tashi ka tsaya tukuna ka kira cewa ashe kai kai kafin ruku'i ko bayan ruku'i dole ne dole ka dawo ka zauna na ma akwai bambanci ana fahimta sannan idan mutum ya manta wani rukuni kamar sujada ko ruku'i a cikin sallar ta nafila sai ka sallame ba ka tuna ba can daga baya ka tuna ashe raka'a ta biyu ka bar ruku'i raka'a ta biyu ka bar sujada to shikenan ba sai ka saki ne wata wannan sallar ta nafila ba gurin ma iya amma farilla sai fa dole sai ka saki wannan to a gurare guda shida nan sun bambanta tsakanin nafila to ban da halayen nan guda shida duk abin da zai sa ka yi kabili a sallar ta farilla in ya same ka a sallar ta nafila za ka yi ne kabili duk abin da idan ya same ka a sallar ta farilla za ka yi ba'di in ya same ka a sallar ta nafila za ka yi ne ba'di wannan shi ne abin da shafi sujudul qabli da ba'di abu ne matsaloli masu rikitarwa ana fahimta to ana bukatar sai an karanta shi kullum a daga ɗaliban ilimi in ba wanda yake muraja'a kullum ba abin zai rikitar da shi kuma abubuwa ne da suke faruwa a sallah rabkan ruwa musamman a wannan zamanin namu na yanzu matsalolin rayuwa musamman idan mutum shi kadai yake sallah matsalolin rayuwa ana fahimta kila mutum yana sallah yana magana bai sani ba matsalolin rayuwa saboda haka ana yawan samun sujudul qabli da ba'di wani sa'ali limamai ma ana samun wannan saboda matsalolin rayuwa mutum liman kwana biyu ba a yi a gidansa ba kuma ana tunsa ba shi kuma bai taimaka masa banda Allah subhanahu wataala kuma Allah ya jarrabe shi Allah bai ba shi a lokacin da yake so ya samu ba to kaga ana yawan samun sujudul qabli da ba'di to ni shawarar da zan bai wa limamai na masallaci a galibi mukan sa da bai muna karantarwa masallatai ko mutane suna zuwa suna halatta amma wani sa'ili kuma sau da dama muna sa litibai manya-manya waɗanda sun fi ƙarfin waɗanda suke halartar karatu galibi ana samun wannan littafin da an sa ana karantarwa ya fi ƙarfin waɗanda suke halarta su ma saboda kodayin aikin alkhairi da lada suna zuwa suna saurare amma karatun ya fi ƙarfin su to muhimmi a matakin farko ga musulmi ya san abin
abinda yake farallai ne manya-manya mun'aruri na addini waɗanda dole kowa sai ya san da su. To in ka ci za ka sa lissafi da shafi ba kowa ba ne yake da kuzarin ya zo da kitara. Saboda haka ina bani shawara mun taɓa zaunawa a masallaci mu kuma mun ga ya tashi ka sa a safi kwana ɗaya ko kwana biyu in zai yi ko kwana uku gwargwadon yadda mutanen suke da nishaɗi. To bayan sallah subahi ko magariba ko isha ka ɗauki minti biyar kacal ka fara tun daga kama ruwa. Ka ɗauki matsalolin kama ruwa, ka ɗauki matsala ɗaya tilo kowane darasi. Jama'a yau za mu fara da babin kama ruwa. In za ka kama ruwa akwai abubuwan da za ka yi kafin ka kama ruwa, san da kake kama ruwa da bayan ka kama ruwa. Sai ka fara da matsala ta farko, za ka je ka kama ruwa ga abin da ya kamata ka yi a farko, ka fi abu da yake da minti biyar da tashi. Gobe kuma sati mai yau kuma ka zama na jama'a satin da ya kamata minti kaza yau kuma za mu kara abu na biyu minti biyar na aikowa zai zauna. Amma duk za ka sa littafi tsakanin tsakanin lahadari ko izziya awa ɗaya minti 30 mutane ba su da haƙuri. Shaidan larinjani ba za su zauna ba. Amma da minti biyar insha Allah in mutum ba shaidani ba ne ka minti biyar suka insha Allah in ba shaidani ba ne kuma ai zai zauna ya saurari ka lafiya. Minti biyar ne kaga da nan za wannan sauran za a karantar da mutane muhimman abubuwa na addini. Yanzu wannan dan waya yake baya ni wannan bayani amma zai wahala ne ko dalibi ne ko wanda ya karatu ba yana yi wa muraja'a ba rike wannan abubuwa suna da wahala. Ka da haka a cikin wata biyar ko wata uku kun gama da kama ruwa. Yanzu in masallaci kowa ya san yadda ya kamata a kama ruwa daga na kuma sai ku shiga alwala. Cikin minti biyar ne jama'a yau za mu shiga alwala. Za mu duki farali na farko shi ne anniyatu, me ake nufi da niyya? Ka faɗa minti biyar an wuce karatu mai zuwa ghusl wajhi wanke fuska ka ga daga nan wanda yake so ya rubuta ya rubuta cikin hankali ce a karantar da mutane addini. Amma ana karantar da manya-manyan littattafai a masallaci an yi shekara goma ana karantarwa ko wanda yana zuwa wannan karatun baya bashi inda za ka tsaye da shi ya maka bayani a kan yadda ake kama ruwa musulunci ba zai iya ba ka ga abu bai yi ba. Saboda yana da tsoron haka yana da kyau a limamai su gwada wannan domin kimiyya da kuma insha Allah ba zai zamanto da wahala ba. To Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata mu wannan kuma haka tambayar da dudu yake cewa wannan kai magana kan karatu Qur'ani ina jin wannan tsohon tambaya karatun Qur'ani da tadabburi shin mutum zai iya karatu ba tadabburi kuma Allah ya bashi lada? Domin na ji wani malami yana cewa daga karanta Qur'ani gabaki ɗaya ba tadabburi wanda ya karanta aya ɗaya da tadabburi ya fi ta. Ga karanta Qur'ani ba tadabburi Allah zai baka lada. Na manzon Allah ya nata ya hukunci ne akan karatu ba ta tadabburi ba. Ishe in ka karanta Al-Qur'ani kana fahimtar ma'anar Al-Qur'ani ko baka fahimta ka yi tadabburi ko ba tadabburi kana da ladar wa Allah. Allah ba zai hana ka ladar karatun ka ba dan baka baka fahimta dan baka yi tadabburi ba. Malamin da yake cewa karatun Al-Qur'ani da tadabburi ya fi ka soke Al-Qur'ani karanta wani sashi na Al-Qur'ani da tadabburi ya fi ka karanta Al-Qur'ani gaba daya ba tadabburi yana magana ne akan ka fahimci abin da Allah yake wa kuma kai aiki da shi an fahimta. Amma maganar lada kam za ka karanta ko ba ta daburi a za ka samu lada kuma ta daburi kamar yadda muka yi bayani ba aiki ne na kowa. Kai ne ba ka da ilimi, ɗalibin ba ka da ilimi, kai da ɗalibin ƙaramin ɗalibin ilimi ka ce za ka yi tadabbur Al-Qur'ani in ba ka saba za ka yi gaba da cikin ramin da ya fi ƙarfin kai. Ana fahimta amma tadabburi yana da shafari na da ka'idoji. Almuhim dai rashin tadabbur ba zai hana ka samun ladar karatun Al-Qur'ani ba.
wanda kuma dan bayani tambayi ko akan fasara al-yudhibu an sabilika ma'ana lam ta'lil yaqul lam sayruha wal aqiba shi yake cewa nafsi lam sayruha wal aqiba kuma na fasara lam ta'lil amma ina nan cikin ko na fasara da haka amma sai bayani nayi bayanin yadda za fahimci cewa lam sayruha wal aqiba ake nufi ma'anam la mustayruna wal aqiba wajen fadin Allah subhanahu wa ta'ala addu'ar da annabi Musa alayhi salam yayi ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ان كنت نعم مستعين ومن ثبت ان متعني كباسو من الدنيا ان كنت لا مستعين والاخرة كرشيدي ذات الانفاني لوان الدنيا وجم ثبت ان متعني تجنا وانا بيان to amma ina gani wajen fito da ma'anar dai shi dan uwa kila ya fahimci babban fito da ma'anar yadda shi ya fahimta ba bambancin tsakanin lamu sayrura wal aqiba lamu ta'lil an kace lamu ta'lil ne ya Allah ka ba su kayan ado da dukiya a wannan rayuwar duniya domin su batar da mutane wannan istidraji ne Allah madaukakin sarki yana so ne ya musu kamun kalala domin ya tsara musu azaba ya ba su dukiya suna bar da mutane don ya tsara musu azaba amma in ka ce namu sayyidina wal aqiba ba na su bar da mutane Allah sai ba su dukiya ba Allah ba su dukiya kuma dukiya ba sauran bayi amma su kuma mai nukun su yi amfani da dukiyar ta hanyar da ta dace suka dukiya suka yi amfani da dukiyar ta hanyar batar da rayuwar Allah subhanahu wa ta'ala ina gani ai ba wani nuna ishari a nan tunda ne ya rubuta kuma ya so yi bayani ai bayani akai in ba ka ba sai su zo na ce malam wurin da mai fasara yadda ya kamata ba kuma na rubuta malam bai tubi ne asan ta hada abu ne sa rai sai an kai sannan kafin mu shiga karatu da na so yi wannan tambihin kafin a kunna kamera to sai na manta sai da kunna kamera amma dai tunda nayi niyyar yin tambihi zan yi kasar manta maganar wato lokan yin bidiyon malamai kwanakin baya can na yi magana tsawon bidiyo ko uku da suka wuce malami zai zo misali kamar an bude kofar nan zai shigo in zo in zo na shi a yi ya ki ce wani ban ji ba short bidiyo ko short clip an gode goma ina shigowa an zo ana gyara kujera agaji ya rike kujera na agaji wannan ya gyara ko wannan microphone na zo na wannan yana makale wannan sai a sa wake ne shi larabci a nuna dakan an yi ne magana aka daidai sai wani kira wani tura mu wani karatu da muka yi ina ji karatu na kusa da karshe ko na karatu na karshe karatun mu na risala zan shigo kin ina zaune aka wani tura mu mun yi magana ba a azumin nan kuma aka saki mun yi magana ba sai kuma shekaran jiya na fito daga nan zan shiga mota aka yi wannan short clip din kuma abun mamaki kusan malaman sunna da malaman dariqa kana kallon social media ko ina haka ne malami zai fita daga gidansa malami zai shiga mota malami zai sauka daga mota malami yana gaisa da jama'a to ni ban ce wannan haram ba zan ce haram ba ni amma a fahimta ta ni amfani ni amfanin nan yanzu misali ne kamar inda aka shiga min jiya na fito daga nan ana ɗaukawa har aka bude ƙofa na shiga aka rufe mota ta fara tafiya ka ya dawa duniya shi wanda ya kalli wannan imaninsa ne zai karu me zai karu da shi gam me zai karu da shi ko zan shigo zan zauna wajen karatu ina shigowa ka ɗauke ni har na zauna ta yaɗa wa duniya shi wanda ya kalli wannan me zai karu da shi me zai karu da shi
wato mulla da abu dai ba wuce iya ta wajen mu ba duk abin da ke halal ne ana yi ana yi ana yi wata nan sai juriya ya zama tuwana abu daban na san ana yi da sunan cewa kaunar malam ana kaunansa ana so a girmama shi irin wannan ba hankali ba sai a shiga cikin wani gulubun da ba su shi malami ba dan siyasa ba ba kafin nake na ya jawo hankalin jama'a ya tsara jama'a ba balle a yi talla to na malami zai tsaya wata takara shi zai nemi senator ko gwamna ko wani abu sai a rika talla-talla jama'a su gane shi lokacin jefa kuri'a ne a jefa masa kuri'a da yawa kuma su fata ka aiki in shi kanan lau ma da rasulullahi da fatan Allah ya bashi lafiyar abin da ya faɗa masu saurare kuma Allah ya amfana da su da abin da ya karanta da su kuma su samu lafiyar abin da ma da ya karanta da su wannan ita ce manufa amma yanzu kuma ku san yayi na san idan yayi ne wani wanda ba ya da niyya ma ya ga wani malami na yi masa ce shi ma ni ne bari ma malami na wanda ma ya ga ni ne bari ma malami na to gaskiya ni da bazan ci haram ba amma ni da fahimta ta gaskiya ba na so fahimta da ni da ba na so don ba san amfanin sa saboda haka sai haƙuri almajiri ku yi haƙuri ɗan uwa ku yi haƙuri ka san wani za su ce malam ya tsananta gono shi yana tsanantawa eh to fahimta da shi dan na gane ni yana damuna ba na so ba na so an fahimta Allah ya samu dace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون
نعم الله تعالى كتب الآن ينزلني وقد عصيت قبل الهال كاسابا وكاسابا كاسابا أمرنا أن أداء وكنت من المفسدين ومكارك تركم وبرنك zai makaranta irin yadda Allah ta'ala ya halaka fir'auna da bi annabi Musa da mutanensa Allah ya umarci annabi Musa alaihi salam ya daki teku da sandarsa Allah subhanahu ta'ala ya yi musu hanya a cikin teku annabi Musa da mutanensa suka wuce fir'auna ya ga annabi Musa da mutanensa sun tsallake lafiya shi ma ya bi shi da ya tsakiyar teku Allah subhanahu wa ta'ala yake ita wa ruwa ya haɗe ruwa ya haɗe Allah ya hallakar da fir'auna da jama'arsa to kafin a Allah ya mutu gaba daya ya ga ba sarki sai Allah ya tabbatar da cewa hatta idza adrakahu al-ghar har sai mutsewa ta riske shi ya tabbatar cewa yanzu ko ai harakar ne sai ya mika wuya ya yi imani qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi bani isra'ila na imani babu wani abun bauta da gaskiya sai Allah da bani isra'ila suka yi imani da shi wa ana min almuslimin ni kuma ina daga cikin masu mika wuya ya mika wuya ga al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala mana azamiri ya yarda abu ya yarda to shi ne aka ce shi al'a yanzu ne wani al'a na tukumi yanzu ne za ka yi imani malamai suka ce wanda zance ne na Allah wasu malamai suka ce wanda zance ne na mala'ika aka fara masa yanzu ne za ka yi imani al'a wannan tambaya istifhamu inkari ne malamai suka ce imaninka yanzu ba zai maka amfani ba داتن وقد عصيت قبل الهادي داتن كاي غاب كاتن غري كاكي دوي كبي عمر بن الله سبحانه وتعالى لوكن انا كي يلوا لكون كير هانكلي اكوي سرري اما كاكي كي ايماني وكنت من المفسدين با مرش ايماني كدي با
ta kasance daga cikin mabarnata, kana barna, kana da'awar allantaka, kana kashe mutane, kana azabtar da mutane, kana amfani da matsafa. Mu aiko da annabinmu, annabi Musa ya zo tsaye da hujja a kanka, ka yaƙe shi. Duk wannan kayi sai ka ce za ka yi imani, to wannan imani ba zai yi amfani ba. Malamai suka ce, wato, Fir'auna ya yi imani har sau uku. Amen, na yi imani. Annahu la ilaha illallazi amanu bi bani Isra'ila, babu Allah, babu abun bauta sai wanda bani Isra'ila sun imani da shi, wanda imani ne yake. Wa ana minal muslimin, ni na nuna wuya gaba ɗaya ma. Har su ya rantsa, saboda ya ga azaba a zahiri, abinda da ya kasance yana karyatawa, yana yi wa annabi Musa izgili, ai wannan tsafi yanzu ku ya gane cewa a ce abin ba tsafi ne, abin ya fi ƙarfinsa, saboda haka ya nanata waɗannan kalmomi domin lalle ya nuna cewa ba shi ba ya nuna da ƙauya. Amma aka ce masa al'ana, lokaci ya ƙure, yanzu ba zai yi ba. Amma dama sunan shi Allah subhanahu wa ta'ala, falamma ra'aw ba'sana qalu amanna billahi wahdahu. Da suka azabar Allah suka ce mun yi imani ga Allah shi kadai ba shi da abokin tare. Wa kafarna bima kunna bihi mushrikeen, duk shi da muke yanzu mun yi watsi da shi. Sai Allah ta'ala yace fa lam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana, imanin da suka yi da suka ga azabar wannan imanin ba zai musu amfani. Allah ta sunnata Allah da ibn khalq fi ibadi, wannan ita ce sunnata Allah. Allah zai abu aiko da manzo, manzo zai yi karanta da mutane, Allah ya bashi aya, ya zai nuna aya ya tabbatar da gaskiyarsa, Allah kuma zai ba su lokaci. Amma duk da haka al'umma ta kangare suka ƙi su yarda da al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala, to Allah zai saukar da azaba, kuma a lokacin za su yi yunkurin yin imani, to a lokacin imani ba zai amfani ba. Don me imani ba zai amfani ba? Domin a lokacin da mutum ya ga azaba ya ce zai imani, wannan imani ne bisa ga tilas ba bisa ga yadda ba. Kana fahimta? Imani na yadda shi ne wanda mutum zai yi a lokacin da yana cikin me yalwa da zama lafiya. Amma sai da mutum ya ga azaba shi zai imani, wannan imani ne wanda babu yadda, imani ne na dole. Kuma imani da zai maka amfani shi ne wanda ka yadda ka yi a cikin zuciyarka tsakani ka ga Allah, shi ne zai amfani ka. Ana fahimta? Ibn Abbas ya rawaita hadisi wanda Imam Tirmidhi ya karbo, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lokacin da Allah ta'ala ya nufi ina cusawa bakinsa duk aka nuna masa iyakarsa da ƙarshensa. Wani ayar tana nuna cewa Fir'auna ya mutu yana kafiri. Akwai masu gudu daga cikin waɗanda suke dangana kansu zuwa ga musulunci, amma alhali sun ba ma ajiye musulunci. Akwai masu fadar cewa ai idir auna ya mutu ya yi imani, to wannan kuskure ne babba. Ana fahimta? Fir'auna bai mutu akan imani ba, ya mutu akan kafirci. Allah ta'ala yake cewa haqa bi ali fir'auna su'ul adab, annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya, wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda 'adab. Wannan al-hayat al-barzakhiyya, Allah ta'ala yake annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya, ana bijirar da su da wuta fir'auna da iyalansa. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab, azabun mummuna ta kewaye fir'auna da mutane, suna cikin gabarinsu bayan an binne su a hayatul barzakhiyya, ana bijirar da su ga wuta safi da maraice, ana gana musu azaba. Wannan kenan kafin a yi tashin kiyama. Wa yawma taqumu as-sa'a,
وانت تاشي القيامه تاشي ازقل آل فرعون اشد العذاب اشقد فرعون ده متاننسا عذاب ما في تنني عذاب ما في تنني سو لك فرعون ده متو اكن ايماني با inda imanin sa an karba da ba ce da shi al'ana inda Allah ya race al'ana da kuma kari a tsaye da magaranta duk wanda suna da tafiyar auna bai mutu akan imani ba sai Allah ta'ala ke cewa fal yawma alu fal yawma saboda yau din nan saboda haka yau din nan nujika bi wajhika zamu tsere da gangar jikinka in takura liman khalfaka aya domin ka kasance ra'ayin bayanka aya wa inna kathiran minan nas lalle da yawa daga cikin mutane an ayati na labafirun rafanannu suke dangane da ayoyin rafanannu suke dangane da ayoyin to bayan Allah ta'ala ya annaka fir'auna galibi idan mutum ya mutu a cikin ruwa ruwa zai tafi da shi kuma ya je can kasar kwanja to amma fir'auna Allah ta'ala yake cewa nunjika bi badanika zamu tseren da gangar jikinka zamu fito da shi daga cikin teku wasu malamai suka ce naj'aluha ala naj'alu badanaka ala najwa zamu sanya wato kaza gawarka akan wani guri mai tudu saboda kowa ya ga cewa ya tabbatar da cewa fir'auna wanda yake da'awar allantaka ya mutu da gaske wasu malamai suka ce bi madani ga mana bi dai ta da sunkenka akwai wani sulke da yake sawa nashi ne wanda kowa ya san cewa wannan fir'auna ne to Allah ta'ala ya fito da gawan jikin shi tare da wannan gawan shi tare da wannan surkin domin mutane su samu tabbacin cewa wannan fir'aunan ne ya mutu fir'aunan da aka sani shi ne wanda ya mutu an fahimta Allah ta'ala ya kisa jita kuna liman halfaka aya mun yi wannan ne bayan ka mutu gawar jikinka ruwa bai tafi da shi ba ban bari kuma ruwa ya dauki gawanka ya ga can tushe ya ajiye ba ka gawanka ba dan ka zamanto darasi wa'azi ga mutanen baya wanda ka bar su a baya ba su mutu ba a garinka da kuma mutanen da za su biyo baya za su a nan gaba al'ummu da za su zo an fahimta domin mutanen da suna da aqidar cewa Fir'auna Allah ne suna masa bauta shi kuma yana da'awar cewa shi Allah ne inda ba ga gawansa ba ta yi sai ya ji ya buya ne daga baya zai saki bullowa zai saki bullowa duk inda a ka'ida a hankalce bai kamata a ce Allah yana mutuwa ba nan ba ita kuma irin yadda Fir'auna Allah ya bashi iko da sarauta ya gaje da kowayen mutane Allah ya bashi dukiya Allah ya bashi sarauta Allah ya bashi kayan ado iri-iri an fahimta ya mallaki kofa da mutane sosai saboda haka ba da garaje ba ne mutane za su yadda cewa fir'auna nan ya mutu da wani to shi ne Allah ta'ala ya kare gawansa ya fito da gawansa aka aza kogi ya fito da gawan shi ya jefar da shi gurin da yake kowa zai iya zuwa ya ga fir'auna ya fito da gawansa sannan kuma shi kansa yana da awar allantaka ma alimtu lakum min ilahin ghairi ana rabbukum al'a'la ubangijin macen can na karshe ba wani ubangiji sama da shi ka wani kafircin yayi yawa shi ne Allah ta'ala ya so ya nuna cewa fir'auna nan bai isa komai shi ba komai ba ba ma mayaka ne suka kashe shi ba ba matararu ne duniya mai yawa makafin a gama da shi ruwa ne ya shiga ciki aka hallaka cikin ruwa cikin sauki to anan babu shakka fir'auna ya zama aya darasi a ga ƴan baya waɗanda suka da sun ga da ido a cikin mutanensa sun samu yaƙinin cewa lallai fir'auna ba Allah bane shi da makar yake wannan ya bayyana gare shi ga wanda zama mutum ya darasi da wa'azi sannan sarakuna masu zuwa a bayansa kada wato giyar mulki ta dauke su sun ce iyakansu
kada ta rota da dukiyar da Allah ta'ala ya ba su, kada mukami da Allah ta'ala ya ba su, wannan ya dare su ya rute su su wuce gonansu su dauki darasi da izina daga Fir'auna, duk da mulkinsa da sarautarsa da dukiyarsa da ikonsa ga ƙarshensu. Wanda babu shakka abin da su ne. An samu riwaya daga Ibn Abbas, lokacin da Annabi Musa alaihi salam da mabiyansa Allah ya ƙetarar da su suka tsallake suka wuce, amma wasu su suna shakka hanyar Fir'auna na hanyar ya mutu kuwa. Don ya ba su tsoro, ya azabta da su, tsoronsa ya zauna a cikin zukatansu, suka samu shakka anya Fir'auna zan ya mutu kuwa. To shi ne sai Allah ya fito da gawunshi, suka ga suka gamsu da cewa lallai Fir'auna ya mutu. Daga nan kuma duk wani tsoro da suke da shi ya riga ya kawo. Ana fahimta? Allah ta'ala ke cewa li takuna liman khalfaka aya, domin ya shahara Fir'auna, yana kafircinsa ya shahara a gurare da dama a zamaninsa. To sai kuma Allah ta'ala kamar da yake ya shahara da kafirci wanda ya wuce iyaka, sai Allah ta'ala ya yi wannan din domin mutuwarsa ta shahara a gurin kowa da kowa. An fahimta? Imam Ibn Taymiyyah yana da zance mai kyau akan wannan cikin Majmu'ul Fatawa, yana cewa wa qad ulima bil ittirari, abin wanda yake saka tilasta a sani ba sai an yi bincike ba, min dini ahli al milal al muslimina wal yahudi wa nasara, an sai dukkanin addinai yahudawa da musulmi da nasara duk sun sani an fir'auna, cewa Fir'auna min akbar al-khalq billah, yana daga cikin halittar Allah wanda sun fi sauran halittu kafirci, kafirci Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta wani Yahudawa bai rujin bayan da cewa kafirci Fir'auna ya wuce iyaka, bai rujin kinsa ma ya san cewa kafirci Fir'auna ya wuce iyaka, balle musulmi yake cewa ballam ya kussa Allah fil Qur'an, Allah bai bada labari kisa da kafiri, labarin wani kafiri ba a cikin Al-Qur'ani, Allah bai bada labarin wani kafiri ba a cikin Al-Qur'ani, bismihi khas, da sunan shi na musamman a kafa sunan shi a'zama, wanda ya fi min kissati Fir'auna, wanda ya fi kissar Fir'auna. Allah ya bada labarin kafare ne, amma Allah ya kama sunansa Fir'auna, musamman sunansa Allah ya bada labarin, Allah ya faɗi irin kafircinsa. Ta ce duk Qur'ani babu ba Fir'auna ba. ولا ذكر ان احد من الكفار الا بي امنتي با دنزله ده ولا كافر من كفره غير كافر فرعون وتغياني غير يد فرعون يا وته اياك وعلومه غير فرعون يا نزاوه ده جرمن كاي اعظم مما ذكر ان فرعون ام بي كافر كسا ينا سما ده كوني كافر جرمن كسا ينا سما ده كوني جرمن كاي. To shi ne Allah ta'ala ya tsara wannan hanya, ya hallaka shi domin ya nuna kaskancinsa a gurin mutanen da suke girmama shi, da kuma ya zama darasi ga mutanen duniya gaba ɗaya. Duk wanda ya shiga gonar Allah to ba zai kai labari ba, duk wanda ya kai gonar Allah ba zai kai labari ba, kowa a duniya misali ba, duk kowa na duniya shugaban ƙasa, akwai dokoki da yawa a Najeriya ko ba haka ba, dokar ƙasa ta hana kai kaza, dokar ƙasa ta hana kai kaza, duk wani laifi da kai a hukunta ka a daure ka shekara biyu shekara uku ko a ci taron ka, amma ka dauki makami ka ce zan kwace mulkin shugaban ƙasa zai juyo mulki, ya matsayin ka za a dole ka shekara uku sai a barka, ko a ci taron ka naira 2,500,000,300 da je ka zama ka zauna gidanka, me matsayin ka? Kisa treason, cin amana kasa, zan adalci nan ku. To amma mutum ya zo ya shiga gonar kuma ku samawa ne ba, to wannan duk yana ana nuna mana hatsarin shirka hakkin Allah no go area ne to shi yasa kwanakin baya mun yi magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya sakaci baya kyalewa idan an taba hakkin Allah subhanahu wataala saboda kai birkin dawo ya wuce iyaka to ba wani kun kabi wanda aka gama sunan shi cikin alqur'ani aka bari irin wannan da ya kama fir'aun kuma yadda ibn taymiya ya bayyana ana fahimta saboda haka wanda sun gani a zamanin sa sun gani wanda kuma aka ba su labari labarin ya yadu Allah da ya nana ta ya nana ta wannan labarin a cikin alqur'ani mai girma labarin sai zuwa cikin injila labarin sai zuwa cikin tawari duk labaran littafin yahudawa duk an bace shi an bace shi anan a nuzika bi badani galita kuna liman khalfaka aya mana har yanzu aku gawo fir'auna a misra yanzu a gidan tarihi akwai wata gawa da ake nuna wasu suna cewa ita ce gawa ta fir'auna na zamanin annabi Musa alaihi salam akwai masu fadar wannan ne an fahimta Ramses Asani kuma da yake cewa domin mutanen fir'auna kudama'u misriyi Allah ya ba su fasaha ta idan mutum ya mudu gawa akwai sinadarai da suke amfani da shi su shafa gawan ba zai lalace ba kuma da yake yanzu a ilimin zamani ana amfani da shi to Allah ya ba su wannan fasaha to wannan gawa da aka samu ba ta lalace ba kuma abinda wasu suke cewa shi sunansa Ramses Asani wanda suka ce shi ne fir'auna na zamanin annabi Musa wanda annabi Musa ya rayu da shi to fir'auna laqabi ne na duk wanda ya yi sarautar Misra an fahimta kamar annajashi irin su Isra da Kaisar an fahimta to amma dawa daga cikin malaman tarihi su cewa babu dalili ko kwara da ke nuna cewa gawan da ake rike da ita a gidan tarihi na Misra ita ce gawar fir'auna wanda ya yi zamani da annabi Musa wanda Allah ta'ala ya halaka shi a cikin ruwa ana fahimta ababai na tarihi da aka samu a Misra an samu abubuwa da yawa babu wato dalilin kwarara waɗanda suke nuna a wannan din domin fir'auna suna da yawa duk wani da yake son wata Misra a wancan lokacin ana kiransa fir'auna shaka wasu ma suke cewa shi wannan gawa na fir'auna wanda a zamaninsa ne aka haifi annabi Musa domin wasu suna kasa suna bayanin cewa annabi Musa ya yi zamani da fir'auna guda biyu fir'auna wanda aka haife shi a zamaninsa shi ne Ramses Asani an fahimta amma fir'auna wanda a zamaninsa ne annabi Musa ya zamanto annabi har ya yi munazara da shi karshe ya bi annabi Musa Allah ta'ala ya halaka shi dan wancan ne ba shi ne wanda aka haifi annabi Musa a zamaninsa shigawa wanda ake rikidi ita yanzu gawa ce ta wancan fir'auna wanda aka haifi annabi Musa a zamaninsa ba wanda annabi Musa ba wanda Allah ya halaka shi ruwa ba a kuma sai wannan bayani an fahimta kuma aka neman suka yi wasu malamai suka ce ai ba gano wannan gawon ba sai da turawa suka je Misra a 1881 inda abin nufi a nan Allah zai kare gawansa ne ya zama aya ga 'yan baya to gawansa ba za ta buya ba Allah zai sa ya bar gawansa a bayyane tsawon tarihi dukkanin al'ummarsa ga cewa ga abin da ya faru ga fir'auna ga gawan fir'auna wanda Allah ta'ala ya halaka shi amma an duk kushe kurun masu yawa gawan ma a boye ba san ma ina gawar take ba tukunna ka za ka tono 1881 ga wannan indai a hakan kaga ba za shi gawon ka zama ta zama aya ga mutane ba Allah ya haɗe wannan abu ne wanda su suna fada a takeice ne babu tabbacin cewa gawon da ake nunawa a yanzu ce a matsayin gawon Fir'auna wanda Allah ta'ala ya halaka shi babu tabbas ana fahimta ko ita ce gawar ko ba ita ce ba Allah ta'ala zai ce liman khalfaka aya aya nan ta tabbata su wanda suka gani a wannan lokacin sun gani da idon su ya bi muhimmanci su a gurin su ya zama aya gare su sun ga wannan su kuma sun gamsu da haka sun ba da labari na baya sun samu wannan labari kuma kari Qur'ani zai zo ya ba da wannan labari wannan ya wadace ana fahimta litakuna liman khalfaka aya domin ka zama tu aya wa'azi ga ƴan bayanka wurin za su zo bayanka wa inna kabiran minan nas lalle da yawa daga cikin mutane an aya din al-ghafilun masu dafara ne daga ayoyin mu ma'ana Allah ta'ala yana nuna ayoyi da dama amma kaɗan daga cikin mutane waɗanda za su tsaya su kalli ayoyin nan su fahimta su ɗauki darasi da wa'azi dangane da ayoyi mutane da yawa abin zai zuwa wuce haka kamar ba a yi komai ba amma kaɗan ne wanda zai tsaya ya kalli aya ya yi tunani a kai ya yi tafakuri ya zama da wa'azi a gare shi ko da ba a rufe ƙauna ana karantar da Allah ta'ala ya sokar da wannan labarin ga annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin wahayi annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta waɗannan ayoyi kafaran Makka suna ji in dai sarauta ce in dai mulki ne in dai iko ne in dai kafirci ne duk Fir'auna ne biyu ko a ta amma ga ƙarshen sai inda ya kasance shi saboda kamata yi wannan ya zama da darasi gare su sai min su koma ga Allah to amma kaɗan ne waɗanda za su tsaya su yi wannan tunani Insha Allah ta'ala yace wa inna katiran min an-nas an ayatina ga ayyuhum laghafiruna masu dubara na to Allah subhanahu wa ta'ala kare sa mu daga cikin masu dubara amin na
wa laqad bawwa'na bani isra'ila mubawwa asiqin wa razaqnahum min at-tayyibati famahtalafu فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون
نعم الله تعالى كتاب ولقد بوأنا بني إسرائيل حقيقة من سوكر بني إسرائيل مروع صدق تكاو مسوكي ورزقناهم من الطيبات كما من أرض ساسو لكاو وأبو بوا لدادا لن أبو بوا نهدا فما اختلفوا بستاش من سعباني ما حتى جاءهم العلم جاءهم العلم سيد علمهم إن ربك للي أبنجي جنجا يقضي بينهم زي هكم تتكارنس يوم القيامة رانا تاشي القيامة فيما كانوا فيه يختلفون كم إلى أبن لسيك كسر كسنا سعباني أكي أم بيجا الله تعالى يبدي أعيو لسنا زباتا يبامو لبار من النسيح إيمان جعلي موسى ya ba mu labarin Fir'auna da mutanen sa irin yadda suka kafir cewa annabi Musa alaihi salam kuma Allah ya ba mu labarin irin yadda ya hallaka Fir'auna da jama'ansa ana fahimta to anan kuma sai Allah ta'ala yana ba mu labarin irin yadda ya girmama waɗanda suka yi imani da annabi Musa alaihi salam waɗanda sun kafirce da ai Musa kai yadda Allah ta'ala ya yi musu waɗanda sun yi imani kuma wace irin sakai ya Allah ta'ala ya yi musu to shine Allah ta'ala yake fara mana a nan banu Isra'ila waɗanda sun yi imani da annabi Musa ga irin sakai da Allah ta'ala ya yi musu Allah yana fatan irin ni'ima da Allah ta'ala ya yi wa banu Isra'ila wa laqad bawwa'na ma'ana anzalnahu
مضوع أسيرك معنا مضوع معنا منزل من سوك الدسو مسوكي من درجة من البركة أكائد لا رباوة إذا سنة سيبي أبو سنة دنجة نجزوة زادسكية ذات رجل صدق معنا متن من كركي متن نمي متأيي an fahimta kadan masilikai babban daraja to Allah ta ta'ala ke cewa wala kad bawwa'na bani isra'ila mubawwa'a mun saukar da su kikkiawan masauki malamai suka ce manzilan hamidan salihan masauki gurin zama abin yabo salihan mai kyau mahmudan mukhtaran wanda Allah ya zabe shi ya zabe kurin Allah ta'ala ya kaura shi to bayan Allah ya tsare da su daga Fir'auna sun bar Misra to Allah da ana bai bar su sun je sun zo na gurin da za su sha wahala ba Allah ya karrama su ya tanada musu gurin zama gari mai kyau an fahimta Usman da suka ce a ana nufin Asham kasar Sham da Baitul Maqdis wasu suka ce Urdun da Falastin wasu suka ce Misra domin da fit Fir'auna wato ya mutu yana tsaka wani yake na Misra ma ya dawo karkashin annabi Musa a ra'ayin Usman da na tafi to alai haji ana abinda Allah ta'ala yake so ya nuna mana shine ya tanada bano Isra'ila wurin zama garin zama mai kyau mai albarka wanda yake za su yi sinoma za su yi kasuwancin don wani garin ka zo na babu ruwa wani garin ka zo na kasar garin ba zai yi sinoma ba amma inda Allah ta'ala ya zaurar da su kasa ce gari ne za su yi noma akwai ƴaƴan itatuwa akwai za su yi noma akwai ruwa akwai komai kamar yadda Allah ta'ala ya ambata wata ayar wa awratna al-qawma alladhina kanu yustad'afuna masharik al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha shine mubawwa Allah ta'ala ke ce wannan da aka rauna Fir'auna ya rauna ya wulakanta ya kaskanta da su ba mu hallaka Fir'auna sai muka gadar musu masharik al-ard wa magharibaha malamai suka ce ita ce kasar Sham da kasar Falastin wuri ne mai albarka domin garin annabawa a yi manzanni annabawa da yawa akwai amfani da kayan itatuwa iri-iri albarka iri-iri a gurin to shi ne Allah ta'ala yake cewa muka zaunar da su a wannan gurin wa razaqnahu min at-tayyibati sannan kuma muka arzuta su da kayan min at-tayyibati abubuwa zada-zada na halal Allah ta'ala bai kayyade ba at-tayyibati duk abin da yake halal zai amfane su Allah ta'ala ya ba su Allah ta'ala a lokacin da yake baiwa bani Isra'ila wannan ni'imar gonaki gari mai kyau gurin zama mai kyau sai kuma Allah ta'ala ya fitar da Fir'auna da jama'arsa daga wannan ni'imar Allah ta'ala ya aka kafin bar Misra Fir'auna da jama'arsa su ne suna cikin gonaki da ni'ima da arziki da mulki da sarauta bani Isra'ila suna cikin ne da Allah ta'ala ya hallaka Fir'auna sai Allah ta'ala ya akasa abin wadannan Allah ya ba su guri mai kyau gari mai kyau arziki da sauransu sai kuma na Fir'auna su da jama'arsa kuma suka bar wannan Allah ta'ala ya hallaka su to shi yasa Allah ta'ala ya kaddara ku da kullun jannati wa uyub wa zuru'in wa maqamin karim wa ni'matin kanu fiha wa fi kadhalik wa awrathnaha qawman akharin ya Fir'auna gonaki da suka bari nawa gonaki da idanuwar ruwa a ciki za a zauna a ga ado tunda kamar yadda annabi Musa ya addu'a ya ambata innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya su ne zuru gonaki da majalisai na hira ni'ima iri-iri wanda suna jin daɗi Allah ta'ala ke cewa duk wannan muka fidda su daga cikin wannan ni'imar muka gadar da waɗannan gonaki da sauransu ga wasu mutane ana fahimta ina gani lokaci ya yi zamu sai a nan lokaci ya kare ku sauran su nawa gaba ɗaya to shi ke na mutsara nan Allah ya taimaka gobe insha Allah za mu saki sai karanta ayar mu ci gaba daga inda muka tsaya abin da muka bada zama zai je Allah ba mu darasa gaba daya abin da muka bada zama da kuskure Allah ya fi mana gaba daya mu Allah ya ba mu ilimi amfani Allah ya gafarta iyayen mu malamin mu Allah ya saukar da albarka a kasar mu shugabannin mu Allah ya dakatar da su subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.